Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 7 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanun labarai.
An yi kakkausar suka da isar sojojin Russia zuwa kasar Mali. Zanga-zanga a Kazakhstan na ƙara ɗaukar wani sabon salo. Kana za a ji cewar an gargaɗi jama'a da su shirya domin zama da annobar coronavirus.
To, kanin labarin kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ayyana 'yan bindiga da ke kashewa da kuma sace mutane a matsayin 'yan ta'adda.
Wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci, kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci. In ma akwai abin da ya fi ta'addanci, gashi ya kamata a kira su da wannan suna.
Za kuma a ji tsokaci kan hirar da shugaba Buhari ya yi da gidan talabijin na gwamnatin Najeriya kan batutuwan da suka hada da rashin sa hannu kan dokar zaɓe da ya yi.
Maganar kin sa hannu a dokar ƙasa ya bada dalilansa cewa shi dai ya yarda da demokradiyya, kuma idan da ya sa hannu kan wannan doka, dokar ce ta kawai a yi ƙato bayan ƙato. Akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lallai wannan ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu dake arewacin kasar Mali domin horas da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. A wata da ya gabata, gwamnatin Mali ta ce masu horaswa na Rasha sun isa kasar, amma zuwa yanzu Bamako da Moscow ba su bayar da cikakken bayani kan tura sojojin ba, ciki har da yawan sojojin da ke cikin tawagar. Kana da manufofin aika sojojin na Rasha zuwa Mali. Zuwan na Rasha ya haifar da kakkausar suka daga kasashen yammaci karkashin jagorancin tsohuwar mulkin mallaka ta Faransa. Sun ce sojojin sun hada da 'yan kwangila daga kungiyar 'yan amshin shata ta Wagner Group, wadda suke zargi da take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe. Gwamnatin Mali dai ta musanta hakan, tana mai cewa sojojin Rasha na cikin ƙasar a wani ɓangare na yarjejeniya da ƙasashen biyu suka ƙulla. Rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a ƙasar Kazakhstan a jiya Alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da Rasha ke marawa baya sun yi lugudan wuta kan masu zanga-zanga, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, yayin da tarzoma a tsohuwar ƙasar Soviet ke ƙara ƙamari. A cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka daga titunan Almaty, ana iya ganin jami'an tsaro wasu a cikin motoci masu silke suna harbe-harbe kan taron masu zanga-zangar a dandalin 'yan Republican a birnin. Wakilin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga ya shaidawa gidan rediyo na Free Europe Liberty cewar yawancin mutane da ke dandalin ba su ɗauke ko da makamai. 'Yan sanda a Kazakhstan sun ba da rahoton kashe masu zanga-zanga da dama, tare da tsare wasu fiye da 2,000 a ranar da ta gabata. Akwai kuma rahotannin kashe 'yan sanda da dama, inda aka ce an fille kan wani jami'in 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kusan shekaru 2 bayan ɓarkewar cutar COVID-19, tsofaffin mashawarta na kiwon lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden su shida suna yin kira ga wata hanya ta daban, kamar yadda suka rubuta a jiya Alhamis a cikin mujallar Journals of the American Medical Association. Masu ba da shawarar sun rubuta ƙasidu guda 3, suna kira da Amurkawa da su koyi rayuwa tare da wannan cutar a cikinsu, wadda ta zama sabuwar rayuwa ta yau da kullum. ba wai neman fitar da ita daga cikin al'umma baki daya ba idan ba tare da sabbin tsarin karbar cutar COVID-19 hannu biyu ba da yawa Amurkawa za su fuskanci cututtuka da mace-mace rashin daidaiton lafiya zai fadada kuma za a yi asaran makudan kudade daga tattalin arzikin Amurka inji Dr. Ezekiel Emmanuel wanda suka yi aiki a kwamitin ba da shawarwari na COVID-19 ga shugaba Joe Biden a shekara ta 2020.
To an jima kadan Yusuf zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce kan ayyana yan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu a matsayin yan ta'adda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
A Laraban nan ce shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da matsayin gwamnatin kasar na ayyana yan fashin dajin a matsayin kungiyoyin ta'adda. Akan daina zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wata babbar kotun kasar ta zartar da hukuncin ayyana masu satar mutanen da ke kai harare a galibin jihohin da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da cewa su ƴan ta'adda ne kuma kungiyoyin su ma na ta'addanci ne. Sai dai masana harkokin tsaro a Najeriya irin su Captain Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya na cewa
wannan abu ne wato da ni gaskiya yana ban mamaki kwarai da gaske saboda tun a da kenan ana nufin wato rashin ayyana su a matsayin ƴan ta'adda shi yasa kenan aka kagara wannan yaki. To wannan gaskiya abu ne wanda yake bani tsoro kwarai da gaske saboda a ce wai saboda ba ayyana waɗannan mutane a matsayin ƴan ta'adda ba shi yasa ba a yake su ba shi yasa aka bar su fi aikata abubuwan nan da suke aikata na ta'addanci wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci in ma akwai abin da yafi ta'addanci da shi ya kamata a kira su da wannan suna. To mu dauka yanzu an kaddamar da su a matsayin ƴan ta'adda din shikenan yanzu kenan sai mu sare cikin sati daya ko sati biyu za a gama da su gabaki daya.
Shi kuwa detective Awali Bala Girmin iya masani akan fasahar gano yadda miyagu ke aikata laifuka na cewa ayyana ƴan fashin dajin a matsayin ƴan ta'adda tamkar kisan maciji ne ba tare da an sare kansa ba.
Yin forest marshal shine solution na karshe da zaka yi wato jami'ai masu kula da dazuzzuka waɗanda suke ba su da aiki a cikin dazuzzuka suke waɗanda aka yi musu training waɗanda tune da allakin sare daji sannan a cikin dokokin forest marshal ana ce mata na gidadi 10 akwai prohibition da za a yi na gina makarantu wanda su makotan wannan kauyukan za a kori jahilci saboda ana amfani da jahilcin mutane ne ana amfani da su ko an ki lahira in ba ai forest marshal ba za a yi ta yaki da ƴan ta'adda amma ba za a iya murkushe su gaba ɗaya ba amma ban ce ba za a samu nasara akan su ba za a iya samun nasara akan su amma daga baya za su sake haɓaka tunda ba a sare jijiyar ba.
To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani a fannin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki na Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu fa'idoji da matakin gwamnatin Najeriya ka iya haifarwa.
Zai taimaka a kawo matsalar ƙarshe a kurkusa saboda damuwa da ƴan ƙasa suka yi sannan kuma yana da alfanu wajen siyasar 2023. Idan ba a yi maza an warware matsalar nan ba ko shakka babu gwamnati tana da matsala jam'iyyarta tana da matsala a zaben 2023 sannan kuma abu wani alfanin shine yadda manyan kasashen duniya za su gamsu da cewar to gwamnati fa ba abin nan ba fin karfin ta yi ba za ta iya warware matsalar tare da tsira da zargi da manyan kasashe za su yi na cewar an yi kisan kiyashi don haka jami'an gwamnati a ce za a gurfanar da su a kotun kasa da kasa wacce take Hague.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayero Kano. Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
Zuwa gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka na sake duba sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba sakamakon ikirarin da Pyongyang ta yi na cewa gwajin ya shafi wani makami mai linzami na zamani Da farko dai Amurka tare da Korea ta Kudu da Japan sun yi kiyasin harba makamin mai linzami da aka harba inda jami'an kasar Japan suka yi kiyasin yayi tafiyar kimanin kilomita 500 amma jami'an tsaron Amurka a ranar Alhamis sun nunar da cewa suna sake yin nazari kan harba makamin bisa la'akari da ikrarin da Panyan ta yi kuma mun tantance takamaiman yanayin taron kaddamar da harin na baya-bayan nan in ji kakakin Pentagon Lieutenant Colonel Martin Mercer a tattaunawarsa da muryar Amurka hukumar shari'a ta Pakistan ta amince da nadin alƙalin kotun kolin kasar mace ta farko a tarihin kasar ta musulunci jami'ai sun ce hukumar mai wakilai tara karkashin jagorancin alƙalin alƙalan Pakistan ta kada ƙuri'a a jiya Alhamis dan ɗaukaka mai shari'a Aisha Malik mai shekaru 55 da haihuwa a duniya zuwa babbar kotun kolin kasar ƴan siyasa masu fafutuka da masu harkokin shari'a sun yaba da nadin a matsayin ranar tarihi ga kasar kasancewarta mace ta farko mutum zai yi fatan jagorancin nata ya zama abun misali da kuma share fagen yadda sauran mata za su yi koyi da ita dan taka rawa da ta dace a duk bangarorin rayuwar kasa ciki har da bangaren shari'a a cewar Rauf Hassan mataimaki na musamman ga Prime Minister Pakistan
to a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai saki kai mu Najeriya kamar yadda ba a rasa ji ba shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yayi hira da gidan talabijin na gwamnatin kasar NTA kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasar to dan amfanar majiya Hausa wakilin mu a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya shirya wannan rahoton
A firan nan da ya da gidan talabijin na kasa shi ba Muhammadu Buhari ya amsa wata tambaya wadda ta shafi ko mutanen da ake ganin suna tururuwa amma da linfuka a bayan su suna shigowa jam'iyyar APC zai iya ba su damar tsallake siradin bincike ko kuma tabbatar da ai musu hukunci akan irin linfukan da suka tafka a kasa sai shugaban kasar ya ce
They can't nobody can go scot-free as far as I'm concerned
yace ina ai babu wanda zai ci bulus ba wanda zai tsira a matsayin da na sani kuma a matsayin da nake kai hasashen abun da ƴan adawa za su iya yi da ni inda akwai wani abun asha da nayi a tarihi na abun da zai iya kawo cece kuce ko kuma wasu hayaniya amma saboda mun kamanta yin daidai da kuma kima da daraja gurin gudanar da ayyukan mu da irin abun da muka yi a tarihi abun da shine ya kamata kowane shugaba a kowane mataki yayi ya hau mukami da daraja da mutunci ta yadda ba za a yi hayaniya ko shirme ko ni kace nace akan yadda ya gudanar da ayyukan shi daga wani bangare ko ɗan adawa su taso shi a gaba ana ta da hakarkari ba dangane da magana kasafin kuɗi shugaban Buhari ya ce ai sun yi wannan ƙari ne saboda tunanin su na cewa su yi wa mazaɓu su waɗansu ayyuka saɓanin su yi tunanin cewa ƙasa baki ɗaya ya kamata su duba su yi wa aiki to ko irin jituwar da ake ta gani ana samu tsakanin ɓangaren zartarwa da ɓangaren majalisa shi na nuna cewar majalisar zartarwa ta Najeriya ta sanya majalisa hannu ta zama ƴan amshin shata ko yaya sai shugaba Buhari ya ce
no I don't think so as I said we consider
ya ce a sam ai ba haka bane kamar da na bayyana maka tun farko mun dauka akan cewa mun samu sa'a ne saboda jam'iyyar mu ita ce ke da rinjaye a majalisun guda biyu wato majalisar dattawa da ta wakilai ta yadda saboda irin wannan mu'amala da kuma karfi da jam'iyyar mu ke da kowace bukata muka kawo tana samun jituwa tsakanin bangaren zartarwa da kuma bangaren majalisa Malam Nasiru Zaharuddin tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ne kuma mai sharhi kan al'amura a Najeriya ya mun karin haske dangane da sauran bayanai da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan abubuwan da suka shafi samar da muhimman ayyukan kasa har da canje-canje a bangaren samar da wutar lantarki da wasu al'amura daban-daban inda yake cewa
maganar cinsa hannu a dokar kasa ya ba da dalilansa cewa shi dai ya yarda da demokaradiyya kuma idan da sa hannu kan wannan doka dokar ce ta kawai a yi kato bayan kato akwai kuma wasu hanyoyin da za a iya yin zaɓe ba lalle wannan ba ta samun kilai kaɗan ƙalilan su zo su yi zaɓen a madadin mutane sannan akwai consensus wanda za a zo a ce duk an yarda cewa wani shi ne kaza wani shi zai fito kaza to waɗannan su ne abubuwa uku da ya ce idan an sa su wanda ka ga ba a mai da shi guda ɗaya kawai ba a kowa yana da zaɓi duk jam'iyyar da take da zaɓi take so ta yi na ƙato bayan ƙato ko consensus ko delegate to za ta iya yi to sai maganar wutar lantarki wanda shi kansa ya koka ainihin wajen cewa ya yi ta iya kokarin sa ya ga cewa an samar da wutar lantarki to amma abin da ya faru shine sai ya gano cewa ministan da ya sa na da shi injiniya Salaman Mamman bai fahimci me yasa ma aka kashe wannan aikin ba a matsayin sa na injiniya ya dauka zai gane wasu abubuwa to sai ya zo baya hada kai ma da minista na harkokin ruwa da sauransu waɗanda babu yanda za a yi shi kadai yayi wannan abin
Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Nigeria
To a gaida Umar idan an bi mu zuwa shirin hantsi za a ji wato za a sake jin yadda aka tsaida shawara kan wanda zai gaji sarautar Oluba da na Ibadan da kuma bayanin inda aka kwana game da kukuwar neman sarautar sarkin Ogbomosho
yanzu mutane nau kasan sarki
sun kai ashirin
to wane gida ne ya kamata ya zan sarki yanzu
gidan da ya kamata ya zama sarki ne su suke su ne suka kawo yara guda ashirin
dukkan su gida guda ne to sauran gidajen sarauta na nan Ogbomosho me ake ciki
abu zo kan su wata kwarta wata ka zo na bi 1 2 3 4 ake bi da bi uku din nan ba wannan shi ya mutu nan ba to shi zai hawo
to sai a bi mu zuwa shirin hantsi dan jin cikakken bayani kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya wallahi ka dauki biro ka kabi takarda ka rubuta ka aje zaka ga me zai faru abin da bi ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to ka saurara ka ga abin da zai faru
sanata Kabir Garba marafan jam'iyyar APC a jihar Zamfara kenan ke zabarin zazzage zallan hujjoji akan cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara tana cikin hatsari shigen irin wannan rikicin cikin gida na zaben zakulo shugaban jam'iyyar APC a jihar Kanawa kuma aka ji yana ƙara kumburi domin tsohon gwamnatin jihar Kanawa Sanata Ibrahim Shekaro aka jina shelanta wa duniya abin da ya jawo rikicin tun daga farkon fayi
babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo tattauna kuma yana da cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko mu a ga dama ka rayu to ne shi ne rikicin
shi kuwa tsohon dan takarar gwamna a jihar Kaduna karshen jam'iyyar PDP Honorable Isa Ashirku Dangaya wa duniya yake cewa jam'iyyar APC ta riga ta gaza saboda ta kasa cika wa ƴan Najeriya alƙawarin
da ke kan bayan Allah nan ba su ci daya ba su uku na abin da suka dauka mun mutane ba sun samu kansu a mulki ne dan ba su taba tunanin ma za su ci zaben ba sai da aka ci mulkin ne ake kamo can
sai kuma shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Nigeria kuma gwamnatin jihar Yobe gwamna mai Malam Buni ya ce sukuwar sukar jam'iyyar APC da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari kawai wayan a ci ne yasa aka tafi gindin dinya ana ta faman korar biri
mun san akwai suka da ake saboda koma gwamnati wannan kuma ƴan Najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wannan abubuwa
game da maganar raba mitar wutar lantarki kyauta ga ƴan Najeriya kuwa san turakin kazauri ne yace ayi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari hanzari
in wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya to akai karin wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga NERC ko NAC
wannan ba so mun tabo maka tabo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da a wannan shekarar kuma shine na fari. Sai dai kuma a jerin shirye-shiryen manuniyan da muka fara wannan ne na 47 cikin shirye-shiryen da ke shirin shigo da sabon tsari. Sabon tsarin kuma amana tsatsafa tsanin tsai da tsantseni akan maganar rarraba wutar lantarkin tarayyar Najeriya ta sa aka ji mai baiwa shugaban kasa shawara kan manya-manyan ayyuka san turakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakari na nuna wa manuniya cewa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari fata yake kyakkyawan tsari.
Abinda aka ce mutane muna tunanin kusan miliyan 6 ba su da mita. Yanzu mun yi miliyan 1. Akwai waɗansu mutanen da suka ce su fa a takura suke. Duk da za a bada wannan miliyan 4 kyauta ba su san san da nasu zai iso ba za su so su zame su biya. To an ce in kana so ka je ka siya ka siya. Amma ina tunanin kashi 9 cikin 10 na mitoci da za a samu a Najeriya gwamnati ce da ita da disco za a samu a ba jama'a a kyauta. To muna ba al'umma shawara da Allah duk wani labari da suka ji cewa mita ba kyauta bace ba ta National Mass Metering Program na gwamnati wanda President Buhari ya ce mi kyauta ce. In wani ya zo ya ce maka wannan mitar ta kyauta ka biya to akai karin wannan wanda yake so ya sayar maka zuwa ga NERC ko NAC masu bada ka'idojin yanayin harkar wuta.
Da alamu dai duk da sammakon sallama sallamar sulhunta tsakanin yayin jam'iyyar APC a jihar Zamfara wanda ake ganin ta riga ta yi wayi. Rikicin cikin gidan jam'iyyar APC ma ƙara kamari yayi tun daga zaben shugaban jam'iyyar APC a jihar da aka ji sanata Kabiru Garba Marafa na ga duniya cewa har yanzu fa akwai dunkulallen hadari.
Wallahi ka dauki biron ka kaddi takarda ka rubuta ka aji zaka ga me zai faru abinda duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to mu ci dai mun kai ku tsaya da Allah a duba tunda dai aiko lahira abinda ya saka ga mutane suna yanzu nibi akasari saboda babu wanda ya taba zuwa lahira ya je ya dawo duda ana zuwa da koda mutum guda ne ya tafi ya dawo ya zo ya ga mutane abinda ya gano to ko dai kowa ya zunubi shine karai to mu mun tafi yanzu lahira ne ta siyasa to an yi waɗannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi to mun ce ku ji ji ku zo ku ji wannan abin yanzu da kuke kanshi watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano ku zo ku ji dan yanda za a ku rike abin in kun kai sai suka a babu kai ku ɗan bakin ciki daga to shikenan to ku tai mu ɗan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo to ka saurara ka ga abin da zai faru
me yiwa irin wannan rikitar rungumannin mu fadin cikukuwar cunar cikin gida cikin jam'iyyar APC a jihar Kanawa ta sa wasu ƴaƴan jam'iyyar APC suka fara dari-dari musamman ma da ganin yadda rikicin jam'iyyar APC a jihar Kanawa ya kai gaban kotun da ake ganin an tona wa juna asiri sai dai tsohon gwamnatin jihar Kanawa kuma da masarjan tarayyar Najen da ke balli gudana wannan rikici sanata Ibrahim Shekarau ya sheda wa duniya cewa wani bangare ne yake neman yayi zari
magana ce ta jam'iyya kuma mu wani shugabanni ne a jam'iyya wakiltar mutane muke rigimar cewa shugabancin jam'iyya na Kano bamu ce Ganduje ba amma dai gwamna Ganduje ai yana cikin shugabancin jam'iyya tunda aka yi zabi ba a yi da yan jam'iyya ba a cire mu zama ba ma taro ba ma tattauna yau shekara biyu da rabi babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo ku tattauna kuma yana daga cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko mu a ga dama ka rayu to ne shi ne rikimin mu an zo an yi zaben lokacin gamu ba ce da mu kana ba aka zo yanzu za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya an yi na mazaɓu an yi na lokacin gamu an zo na state duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna yadda za a tafi da abin nan
duk da rumbarin ban rikici da rudani da ake gani cikin jam'iyyar APC su ma ƴan adawa suna gefe suna fara irin ta adawa a sarari domin kowa tsohon dan takarar gwamna a shekarar 2019 cikin jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Muhammad Isa Ashir Kudan ya ce irin abubuwan da jam'iyyar APC ta a Najeriya ya sa ƴan Najeriya sun daina ganin ta da wani fari har ma da cewa abin da ya bayyana a fili dai shine jam'iyyar APC ta zo gwamnati ne amma ba ta da wani tsararren kuduri
ni ina so in tabbatar maka mafi yawancin abubuwan da yake faruwa a yanzu da gangan aka azabta talaka aka tusa masa talauci dan 2003 za su fito da kuɗi kaman yadda suka yi a baya dan mun yi zaben kananan hukumomi kuma a lokacin ni ina so in tabbatar maka mutane sun fito a mazaje sun karbi kuɗin suka kuma zabu PDP shi yasa muke da kansila 130 a jika da jihar Kaduna cikin 255 to kaga in har zamu kada su a kansila kuma ai kai ka san APC ta mutu alƙawuran da ke kan bayan Allah nan basu ci daya basu uku na abin da suka daukan mun mutane ba sun samu kansu a mulki ne dan basu taba tunanin ma za su ci zaben ba sai da aka ci mulkin ne ake kamo nan kamo nan kamo can ana neman yadda za a yi to mulki haka yake mafi yawancin matsalolin nan a jihohi da tarayya mutanen da ke shugabantar nan ba su san ma jihohin su ba
sai dai kuma tuni gwamna mai malabuni na jihar Yoban da ke rike da ragamar shugabancin jam'iyyar APC a kwamitin riko ya bulle na ga yau duniya cewa idan dai za a yi adalci ga shugaban kasa Muhammadu Buhari to ya zama wajibi a rinka waiwayen wai ga baya a ga irin tafkata annatin da aka yi a baya kafin ya dafe madafin ikon da suke ganin yanzu abubuwa sun yi kamari yana mai cewa mafi akasarin masu sukuwar sukar shugaban kasa Muhammadu Buhari mana da wani koyayyen buri
galibi matsaloli kamar yadda na faɗa ina so mutane su ga akan su gaskiya a wani lokaci aka soma shin lokacin da aka shigo din nan muna da wadataccen kayan yaki a hannun sojojin mu a shirye muke mutunkari wannan matsalolin kuma sannan wani irin hikima ce zai nuna a wani cewar idan ya bar talauci da jahilci suka gawurta a ƙasa ba zai haifar da abin da muke gani yanzu ba to in muka dubi wannan dole kuma mu dauki shawarwari na gyara daga kowane irin mutum wanda yake son gaskiya da gyara na gaskiya amma ba wai suka mara ma'ana don kawai neman kuri'a domin mun san akwai suka da ake yi saboda a koma gwamnati wannan kuma yan Najeriya suna da nasu hankali na auna dukan wannan abubuwa shi wanda ya barna a da bai yi waya zamanta cewa ya kwashe duka barnan da ya yi ya daura akan wanda ya gada
to duka kuma iyaka batutuwan da manuniya ta baje kenan sai dai da yake wannan sabo shekara ce mun zo da dan wani kari domin kowa daga bana manuniyar za rinka nuna waɗanda aka zaba kwanakin da suka rage musu dan su fara shiri tun da wurwuri kuma daga ranar juma'an nan saura kwanaki 507 ne waɗanda aka zaba a matakai daban-daban a Nigeria su baiwa sabbin shugabanni guri sai dai kafin lokacin amardin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraron mu ke marmari da marari ni Isa Lodi kara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to yanzu kuma ga nasihar juma'a
sunana Halifa Ali Ahmad Abdul Fatih daga Madinatu Maiduguri nasihan da muke wa jama'a a yau wannan juma'a shine jama'a kun ga halin da muke ciki a wannan kasa koma ga Allah mu duba laifuka da muke yi wa Allah mu ta istighfari na biyu na kira ga jama'a wannan abun ba inda zai kai mu yau a kashe wannan gobe a shiga gida a kashe wannan da sauransu wayannan fa mutane ne rai din nan na Allah ne Allah ne yake da ikon ya yanke mata kwanakinta kai mahaluki baka da wannan iko idan ka shiga wani hali yau ka je ka kashe wannan ka shiga shi wannan duk dalilai da ake bayarwa ba dalili bane a ce ba ai adalci ba saboda ba ai maka adalci ba ba ai maka komai ba ba ai maka ruwa ba ko ba ai maka asibiti ba shine ka dauki makami a'a ko kuma saboda baka samu aiki ba shine ka koma sace a'a ko kuma dan an sace maka naka kai ka je ka sake na wani a musulunci wannan ba daidai bane in mutum ya sace maka ko ya kashe maka ka neme shi ka kai shi wajen masu hukunci su hukunta shi ba kai ka dauki nauyi da hannunka ba ba ta yadda za a kashe Muhammadu anan kai ka je ka samu Sunday ko John ko Booker a wani guri ka kashe shi ka ce ka dauki fansa wannan ba fansa bane wannan zalunci ne
ko da fatan an amfana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
sojojin Russia sun isa birnin Timbuktu dake arewacin kasar Mali don horar da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata inji kakakin rundunar na sojojin Mali a jiya Alhamis. Rahotanni daga birnin Almaty mafi girma a kasar Kazakhstan.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku na sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayar gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada shi sai kuma injiniyanmu na yanzu Karl Stalin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wa salama.